بياني لسيرة في التفز على السعاب في معرفة الأصحاب يكاوشي ونا خديجة رضي الله عنها تاي أو ريبيو كابون تعورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ياكا ما سمو أمل لسيرة سنك سجداء akwai waɗanda suke mu'amala da sira kamar yadda ake mu'amala da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kwalaine cewa da tantancewa da menene aka tabbatar da ka'idoji na ilimin hadisi sun tabbatar da shi akwai na biyu waɗanda suke da sassauci komai suka gani sai su ruwaito wanda al-Imam al-Iraqi a cikin alfiyarsa ta tasira ya mana gargadi a game da su wal ya'lam at-talibu anna as-sira fihi ma qad sahha wa ma qad unkira talibi ya sani cewa a cikin sira akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta akwai na uku sune matsakaita wanda suka tafi akan cewa asali shi ne sira tana da masajir wato tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da inda ake ciro shi ana ciro shi kai tsaye daga alqur'ani abinda alqur'ani ya bamu labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani dake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama mana hujja na biyu abinda muka samu a cikin littafin hadisai na uku abinda muka samu a cikin littafan malaman sira wanda suka ruwaito kuma sannan bai zama ya ci karo da wani abu da ya tabbata alqur'ani ko a sunna ko kuma bai taba wata karama ko daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan littafan sira su ma wata matsotsa ce wata manazarta ce da ake ruwaito sira to ban sani ba gaskiya ban san madogar su waɗancan da suka ce bai tabbata ba ban san madogar su ba amma dai ga masdari shine al-Imam Ibn Abdul Barr ya fitar da wannan bayanin a cikin littafin sa al-Istiaab fi ma'rifati al-Ashab kuma ana faɗa ya zama kaman ka'ida cewa nana Aisha radiyallahu anha ita kadai ce matar manzon sama da ya aura a matsayin budurwa to kaga wanda yace nana Khadija bata aure ba bata taba auren wani ba ko bata aure bi kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga kai tsaye yana kora wannan ka'idar wanda ka'ida ce da zaka iya cewa mujma'un alaiha kusan babu wani malami da ya inkarin ta duk kowa ya tafi akan haka mallai ya faɗa mana wannan shine a takeici Allahu alam sai a ci gaba da bincike kuma domin haka amma dai a guji tsanantawa da kora abubuwa da yawa a cikin sira wani malami cikin masu matasa a kasar Masar ya rubuta wani littafin sa ma sha'a wa lam yathbut fi sira ya tsananta abubuwa da yawa yawa manya-manyan malaman sira na wannan zamanin akwai su waɗanda ba su tafi akan irin waɗannan abubuwan da ya tafi a ciki ba Allah ya saka masa da alkhairi wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to a gurguje zamu gurgusa zuwa ga bangaren saukaci zamu gayyato Dr. Usman Ibrahim Sulaiman giya ɗaya domin ya mana tsokaci akan waɗannan darussa da muka koya lura da halin da kuma mata suke ciki a yau da waɗanda suke ɗauka su ne abe ba ɗan koyi a gare su Allah ya wa malam jagora
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da salati da sallama wa annabi alaihi salatu wassalam da yayin hadisa da kuma jinjina da gaisuwa waɗannan manyan malamai namu da suka gabatar mana da waɗannan kalmomi masu girma masu tsada akan waɗannan manyan bayin Allah matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi ya sa a cikin mizanin rayukan nan. In an tambaye ni zan iya shiga ruɗu a ce min wai waye ya fi naci da ƙungiyar imwa da kuma su bakin malaman nan, ban san waye ya fi naci a cikinsu ba, saboda waɗannan malaman da yau suka shigo garin nan, amma saboda tsaban naci na imwa maimakon su basu su huta ta ɗan tsakaita su shiga program ɗin da ya kawo su yau ɗin ma da wannan bahalar da suka sha, amma in wani suka ce in ban yadda ba sai kuma na lanta su ma saboda malaman saboda nacin karantarwa da san isar da saƙon Allah kuma ba su ji na yin ba suka ce za su ce za ta ce ban san waye ya fi naci a cikinsu ba. Kowa dai Allah ya ba shi lada, in wani kun yi ƙoƙari Allah ya saka muku alkhairi, waɗannan malaman kuma sun fi kowa ƙoƙari Allah ya saka musu alkhairi. An ce lokaci zan yi na minti biyu. To yanzu mun ce ku ya gani kuma tsokaci akan maganganun waɗannan shehunai an sai babban bujumin malami a Sheikh Bashir Lawal da associate professor Nabila Abubakar Asgar da Aburu Maisa, waɗannan manyan malamai su gabatar da tafi kuma akan Nana Khadija da Nana Aisha da Hafsa. Haba ko a cire nanan ma ko kai Hafsa ne aka ce a bagar akan yi tsokaci minti uku balle a ce na Hausa ai kusan aiki ne gaskiya. Da da lokaci gaskiya na so dan yi wata muƙarana a cikin maganganun malaman suna yin da tsintowa wasu abubuwa haka waɗanda suka burge ni da kana rayuwar waɗannan musamman matan guda biyu da na Khadija radiyallahu anha da na Aisha Allah kara musu yarda duka. Wato sai nake fahimtan a cikin maganganun malaman da saƙonnin da suka isar da darussan da muka ɗauka, wato za a samu tunani mabambanta. Kowace mace za ta hango wani abin da wata ba ta hango ba, amma akwai buƙatar muƙarana tsakanin abubuwa guda biyu. Kun ga dai irin matsayin Khadija da irin girman da ta samu da darajarta a musulunci kuma da irin gudunmuwa da ta bayar. Wani wata za ta iya cewa kai wannan matar annabi ya kusanta akan dukkan matan da ya aura, ai abin da ya sa ma bai mata kishi ba ke da ita, ka san mu aunin wasu matan shine in aka miki kishi to ba a san ki. Saboda haka sai kun ga Khadija ma ai saboda sanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata bai mata kishi ba har ta mutu. To a gefe ɗaya kuma yake mata ki hanguna na Aisha. Yanzu ke in aka tambaye ki na Khadija da na Aisha wai wacce annabi ya buso ne? Abinda ne ya faɗa da bakinsa da aka tambaye shi ya ce Aisha sallallahu alaihi wa sallam, da aka ce man ahabbu nasi ilaik, haka aka ce masa wa ka fi so a cikin mutane, mutanen nan ba a ware ba da wanda suka mutu da wanda suke rayu ba a tambaye shi ba, an ce man ahabbu nasi ilaik wa ka fi so a cikin mutane duka, sai annabi ya ce Aisha. Amma kun gana Aisha nan annabi sai da ya mata kishiya guda tara, ke an miki ɗaya kin ce ba a sanki, da Allah ba ya kamata ki girgirce a nan ba? Yanzu kin isa ki ce manzon Allah ba ya san da Aisha, amma annabi sai da ya mata kishiya tara sallallahu alaihi wasallam. Ya rasu ya bar duniya ya batta da guda takwas, ɗaya ta riga shi rasuwa. To kin ga darasin da ya kamata ki ɗauka a nan shi ne wanda aka mata kishiya ba wai ba a son ta ba ne, wanda ba a mata kishiya ba bayan an kusanta bane a wallahi Allah madaukakin sarki yana tsara yadda ga dama la Allah na na Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabban da ya sa manzo Allah ga kana aure a lokacin ba la Allah irin abubuwa da suka kewaye shi na da'awar sa a lokacin da irin gwagwarmaya da ake nisar da sabo la Allah la Allah ya zama lalle akwai wafa'in ta wallahi wa na Khadija irin gudunmuwa da ta bashi da sadaukarwar da tayi da tayi kaza tayi kaza tayi kaza la Allah manzo Allah ya ce to ka saboda wannan abu ba zan ba tiki shawara ba ne fi bane da miji yayi haka amma kuma karki dauka cewa ke da aka yi miki wai saboda ba a san ki ne dan ga na Aisha abu misali sannan nana Khadija radiyallahu anha ce matar annabi ta farko wata takan iya daukar shi ne ma'auni a ce ai matar da aka aura da farko an busanta to ya karaba ga gidar shi a cikin wannan ma domin kika dena na Aisha radiyallahu anha bai tace matar annabi ta farko ba a karatun da mallan Yaman kunji ita ce ta uku ko ta biyu a wanda da sai amma dai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi wa ya fuso ce ita Khadija radiyallahu anha ita mai shekaru ne amma fili rinjayen maganar da mallan yaran jayar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta na shekara 28 ya iya cewa shekara 28 ai ba mai shekaru bane eh in kin kwatanta da Aisha mai shekaru ne ita sannan in kin kwatanta da aure a wancan lokacin zaki ga cewa ita mai shekaru ce shi yasa maganar mallan da aka tambaye shi ta karshen nan ba daga cikin abin da zai nuna cewa lalle da na Khadija radiyallahu anha manzo Allah ba budurwa ya aure ta ba shekara 28 a wannan lokacin ba zai ba ce budurwa tana da shekara 28 ai kuma muna yara ba zai yi a samu budurwa a shekara 28 ba oi yanzu ma yawanci gidaje in yarinya ta kai shekara 28 ba ta samu miji ba ai rai ya fara baci ko bai fara baci ba to a wancan lokacin ya za a yi a ce shekara 28 kuma a ce manzo Allah da mijinta na farko haka ya daga sabon da ya saba wa al'adar wancan lokaci na la Aisha ko mai karamin shekaru ne in kika ce masu yawan shekaru su suka fi iya zama da miji to ga na la Aisha ko mai karamin shekaru kuma ta iya zama da miji din da ya kamata kuma kowace ta yi bala'i a gidan miji ina nufin bala'i mai kyau kowace ta samu gindin zama ga ta wannan mai shekaru ce wannan ko mai karamin shekaru na na Khadija ta iya cewa ita mai kudi ne saboda ta yi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya samu gindin zama na la Aisha ba ta da kudi duk da cewa ita ma babanta dai ba kan wallah sa bane amma dai ita dai a farkon lamari ba ta da kudi na Aisha radiyallahu anha kenan sai ya zamana a ita na Khadija radiyallahu anha ta tsayu da kafarta ne ta hanyar hidimar da take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyar da shawarwari da take ba Annabi alaihi salatu wasalam ita kuma na Aisha radiyallahu anha ta tsayi da kafarta ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda tadhiyya sadaukar da kai da take yi dazu da Dr. Kabir Asgari yana nuna mana cewa har ba ta samun dama ta biya azuminta na Ramadan da wuri saboda hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma saboda matantaka hali irin na mata kisisi na kuke cewa ko mai karamin shekaru ce amma ta yi kisisi na zama da miji a Sheikh Bashir Allah ya saka da alheri yace saboda kyakkyawan zamantakewa tsakanin na Khadija radiyallahu anha da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a taba ruwaito wani sabani da kansu ba ita kuma na Aisha an nakalto sabani tunda tana cikin sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwayoyi suka nakalto sabani da kansu har ma an ce manzo Allah ba su na ba su zabi walli azwajika in kuntumna turidda al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jameela amma duk sabanin da aka samu zaki ga yana zama musu ta goma shi wata matar idan sun samu sabani da mijinta
ba ta iya dabarar da sabanin karshe zai dire mata da riba sai ta barar a cikin sabanin amma ita na Aisha radiyallahu anha duk sabanin da ta zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe tana cashi da riba ne kuma sabani tsakanin mata da miji baya nuna rashin soyayya su samari cewa suke ma wai soyayyan ga yara wai wai in ana so sosai an bi fada haka ne miji in mata suna fada da samari wai in ana son su juna da yawa an bi fada haka ne amma nan Aisha radiyallahu anha kun ga duk abin da aka yi karshe kun ga lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah ya ba su zani nana Aisha manzo Allah ya fara samu ita fara samu ya isar mata da sabon Allah kuma ya sa mata sharadi ya ce amma karki za karki za karki ce komai karki zabi har cikin shawarci iyaye amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mata nana Aisha ta ce za ka wannan ne zaka ce sai na shawara ki ko اخترت الله ورسوله تجي فارض الله من ذن الله صلى الله عليه وسلم وقال نم ما تعالى من ذن الله خديجة دعا إشاء دعا سكي فتشي دعا لمن نسل كرة دم نرسى أشكرا يوش بأروي توسي وابسو سكا بقوة كو سكي ما تعالى نفا وتإن تاغا كمر أنكر كتا وجم وتا سيد جسو ودتا بكوني والله بأن انتك با كيف يكي ألنك كوه ba wace yace wanda yake Allah sa ya hunki ka iya tiya wannan kika masu riwaya a cikin sira cewa suke in dai sifa ce ta kyau duk matan Annabi alaihi salatu wasalam ba wanda ake ganin ta fi kowa kyau kamar Zainab bint Jahsh amma nan Aisha ta shaka banta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana kyau bane kai a iya zama da miji waɗannan mata guda biyu sun haɗu wajen zurfin tunani da dogon nazari da sadaukarwa da iya zamantakewa da miji Allah ya ƙara musu yarda ya ƙara sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallama nagarta yarda ko kuma matan mu na wannan zamani matan mu da ƴaƴan mu ƴan uwan mu Allah madauki ya ƙara mana nagarta baki da wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yayi Allah tabaraka wa ta'ala saka amfani dan uwa wayannan sune uwayen mu'minai kuma sune azaba dan koyi ga rayuwar mu indai muna sa rayuwar mu take kyau to mu koma mu koyi zuwa ga wayanda suka samu sheda daga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa su tsarkaka ne mutanen kirki Allah malikin sarki ya shirya da mu ya dora mu akan hanya take ta daidai ya kauda mu daga yin abubuwan da suke na kuskure a wannan muka zo matakin kusa da ƙarshe a wannan haduwa ta mu gura da yamma tayi a ƙarshe zamu gayyaci dan uwa Malam Abdulmannan Muhammad Shira wanda su ne suka yi sanadiyar wannan taruwa ta mu Allah ya saka musu alkhairi zamu saurari jawabai na godiya a bisani da kuma sanarwa game da programs na za a yi daga yau ko kuma mu ci da gobe insha Allah ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باي هكا ان اوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو na farko ba tare da dogon jawabi ba muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da nuna mana farkon wannan muhadara lafiya kuma har ya kawo mu zuwa wannan mataki lafiya abinda malamai suka gabatar mana Allah ya saka musu da alkhairi da kuma ba mu ikon yin aiki da su abu na biyu shine su kansu malaman muna yi musu godiya bisa ga wannan dama da suka ba mu babu shakka inda za a dauki wata kila naira miliyan 1 a baki a ce ki yi amfani da shi ki samu hanya kade da zaki gayyato waɗannan malaman wallahi babban aiki ne shi kanshi samun hanyar da za a gayyato su babban aiki ne amma mu Allah ya yassare mana ya sauƙaƙe mana mu gayyato su da matsayin su da darajar su su taso su bar ƴan uwan su da ɗaliban su da iyalan su da masallatan su da makarantun su don su zo su yada mana wannan alkhairi babu shakka babu abin da zamu ce da su sai dai mu ce jazakumullahu khaira Allah ya saka da alkhairi malaman mu da suka zo daga cikin gari irin su babban malamin mu Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giya dai Abu Hiba wanda ya samu halatta muna fatan shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka malam yayi kokari dazu da azhar muke waya da shi yake fada mun cewa yana hanyar fitowa daga giya ne amma kun ga saboda wannan karatun yana ran shi ya kuma yi kokari bayan duk da wahalar tafiya kuma ya iso muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi sannan malam Jibril Abubakar Isa da yake gefan sa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi dan uwa malam Amiru wanda tun dazu da malamai suka iso muna tare da shi Allah ya saka da alkhairi akwai malam Abu Anisa wanda ya tashi ya tafi saboda yana da karatu bayan magriban nan kuma darasi ne da ba zai yi a tsallake shi ba sai ba mu uzuri muna fatar shi ma Allah ya saka mai da alkhairi bayan nan akwai babban malamin mu kuma limamin wannan masallaci Dr. Ibrahim Adam Umar Lisina muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi bisa ga abin da ya dauka na hidimar waɗannan malamai da suka zo muna fatar Allah ya saka da alkhairi daga cikin alherin shine ga tashar Sunna TV da muke gani sun zo su dauki wannan karatu kuma aje a yada shi muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi abu na gaba shine kungiyar Imwon wadda suka yi uwa suka yi madaukiya wajen ganin an gabatar da wannan karatu wadda za da ake gabatarwa yanzu su ma muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna musamman shi Dr. Kabir Asgar na san ga daliban da suka lizinci wannan masallaci za su iya tuna fuskansa wani lokaci a baya mun zo da shi nan ya gabatar da karatu tun lokacin muna wani darasin da muka jima bamu yi ba kuma har yanzu bamu yi alƙawarin ranar dawowa ba amma dai muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi dalibai da malamai na makarantar Islamiyya da hadda da ke karkashin wannan masallaci dole ne mu yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi saboda asalin mun shiga lokacin karatun su amma kuma suka sallama suka yi hakuri suka ba mu wajen da kuma daliban su domin su halarci wannan karatu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi so bayan nan akwai sanarwar karatuttuka da za su biyo bayan wannan wannan ya zama kamar miftahu khairin ne insha Allah kamar yadda aka sani asalin karatun da ya kawo malaman nan shine daura wanda za a yi GB da gata insha Allah ranar Asabar da Lahadi da misalin karfe 9 zuwa karfe 1 na rana a Masjidud Da'awa wato sabon masallacin Malam Ahmad Tijani Yusuf Burunto za a gabatar insha Allah ta'ala kuma har yanzu dalibai suna ta register kuma har yanzu kofar register tana bude har zuwa ran da za a fara karatu insha Allah tabaraka ta'ala da maza da mata da matan aure da ƴan mata da matasa duka suna iya shiga cikin wannan daura insha Allah ta'ala godin Allah ya kai mu akwai hudubobin juma'a da malamai za su gabatar akwai Sheikh Bashir Muhammad Lawal wanda shi zai gabatar da huduba akan wannan minbarin insha Allah gobe sannan Dr. Kabir Asgar zai gabatar da huduba a masallacin Umar bin Khattab dake Charrafin Albasa masallacin Professor Zubairu Madaki kenan insha Allah sannan Sheikh Abu Waisad zai gabatar da huduba a nan masallacin Juma'a na dan malam dake can titin Jos wancan sabon masallacin da yake kan hanyar Jos don haka wannan sanarwa ce sannan bayan magriba akwai muhadara a masallacin Juma'a na Sauti Sunna dake Yakubu Wanka masallacin Malam Ibrahim Brema ranar Asabar bayan sallar magriba akwai muhadara a masallacin Rauda dake titin Ibrahim Bako sannan ranar Lahadi kuma akwai muhadara a masallacin Juma'a na Federal Locus insha Allah akwai wacce ta tare ni dazu a nan tace ba su yarda da rashin adalcin da muka yi musu ba nace mata ta yi hakuri ta ga sanarwar muhadaran maza guda uku na mata guda daya so muna fatar mata su yi mana afuwa shi kanshi wannan muhadarin da aka gabatar yanzu asalin ya kamata malamin da yayi tafiyan kusan awa 7 ya kamata ya huta sama da awa 7 shi kanshi wannan muhadarin da aka gabatar yanzu saboda kada a shigo a fita a ce babu wani rabo khassa ga mata wannan shi yasa muka buƙaci a sanya muhadarar nan ta yanzu domin ku ɗan uwa mata. Ai hasali ma kun kwashi abun tunda da ku aka fara aiko. Da ku aka fara saboda haka da zafi-zafi ake dukan ƙarfi. Saboda haka muna fatar wannan guda ɗayan da aka gabatar ya wadatar insha Allah in mun dauki darussan dake cikin. Insha Allah ta'ala za mu samu alkhairai masu tarin yawa a ciki. Daka mu yi hakuri da iya wannan din. Muna fatar Allah ya sanya mishi albarka a ciki. Abu na ƙarshe shine akwai wata baiwar Allah wadda ta same ni dazu bayan na fita anan ta kuma roƙi alfarma ta. Abin da yasa zan ambaci wannan shine saboda wata da turo bin takarda dazu akan cewa tana so ta bayar da wani gudumawa domin daukan nauyin darussan da za a gabatar. Shin akwai kofa? To abin da yasa nan ambaci wannan akwai wacce ta zo ta tare ni dazu ta ban 2000 tace dan girman Allah in ina son Allah a sayo malamai ruwa da shi. To ni kuma da yace ina son Allah din da gaske saboda haka sai aka sayo malamai ruwa da shi. Muna fatar ta ga alkhairin ta Allah ya saka mata da alheri. Allah kuma ya biya ta da gidan aljanna. Na faɗi wannan ne saboda kada su wanda suke daukan nauyin karatun yau su ga kaman mun wuce mun musu wucal mun tsallake su ko wataƙila muna gaba za su yi ba ko wani abu bai kama da haka. Muna fatar za su yi mana afwa. Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suke ganin akwai hanyar da za su iya shigowa ciki mu yi musharakan wannan aiki da su babu laifi su ma suna iya taya mu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saka da alkhairi. Kafin mu tashi lallai akwai bukatar Amira ta imon ta yi mana jawabi na minti 2 kacal insha Allah ta'ala. Zan kuma tsaya a tsaye da kin wuce minti 2 zan kwace abun maganar Allah yadda.